أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
جيا mun yi karatu zuwa ƙarshen suratul mujadala.
Na'am.
Suratul Hadid. Na'am. Zuwa ƙarshen suratul Hadid. Abinda muka karanta a ciki daidai Allah ya ba mu ladan sa.
Amin.
Yau insha Allah za mu shiga cikin suratul mujadala.
Na'am.
Suratul mujadala sura ce madaniya. Kamar yadda muka sha nanatawa cewa duk lokacin da aka ce sura madaniya ce, to galibin abinda suran take karantaswa tana bayani ne akan hukuncen shari'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ma bayi yadda za su gudanar da addinin su da kuma mu'amala a tsakanin su. Ɗaya daga cikin manya-manyan darussa da suratul mujadala take karantaswa shine hukuncen zihari. Zihari shine mutum ya haramta matarsa wa kansa ta hanyar lafazin kwatantata da wadda ta haramta a gare shi. Jama'a mun fahimta? Kamar yace idan ya sake zama da ita ko ya sake kwanciya da ita kamar ya kwanta da uwadda ta aike shi, to wannan shi ake ce mai zihari. To suratul mujadala ta yi bayani akan hukuncen zihari da kuma yadda ake kafara na shi zihari. Suratul mujadala ta yi bayani akan hukunce da ya shafi ganawa idan za a tattaunawan ta alkhairi ce ko ta sharri ce, akan me za a tattauna. Jama'a mun fahimta? Ladubban majalisi yadda za a yi zamantakewa a kowane irin majalisi da kuma yadda idan wani ya zo waje ya matsi ya cunkushe ba shi da inda zai zauna, Allah ya ce ku dan buɗa mishi, wanda suka buɗan su ma Allah zai dan buɗa musu. Suratul Mujadala ta yi magana akan hukunce na zamantakewa tsakanin waɗanda suka yi imani da Allah da kuma yadda za su zauna da waɗanda suka munafirci kansu, suka munafirci al'ummar musulmai. Muna roƙon Allah ya mana jagoranci, Allah ya bamu ikon karanta daidai, idan mun karanta ya bamu ikon aiki da shi. Allah ya sa abinda muke karantawa na Alƙur'ani ya zama hujja gare mu, ba hujja akan mu ba. Allah ya taimake mu.
Amin.
To arama sai Allah ya ce
bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
يا تبت أسفين سنة النبي صلى الله عليه وسلم sababin saukar wannan aya da aran mai karanta da waɗansu ayoyi da zasu biyo bayanta, wani abu ne ya faru a gidan wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce mishi Aus ibn Samit, tsakanin shi da matarsa da ake ce mata Khawla bintu Tha'laba. Wata rana Aus ya shigo gidansa, sai yazo ya ga al'amurra ba yadda ya kamata su kasance ba. To sai ya ma matarsa fada, da ya mata fada sai ta hauro mishi, sai ya kusata, sai ya ce mata anti alayya ka zahari ummi. Ma'ana idan na sake zama da ke kamar in zauna da uwar da ta haife ni. Jama'a mun fahimta? Wata riwaya ta ce ya neme ta ne ya kusance ta, sai ta ki, sai ya yi fushi, sai ya ce to idan ya sake kwanciya da ita kamar ya kwanta da uwar da ta haife shi, ba ya mata zihari ba? Kafin zuwan musulunci, idan mutum ya ma matarsa zihari, wannan wata ɗabi'a ce, al'ada da Larabawa suke gudana a kanta. Idan mutum ya ma matarsa zihari, to sun rabu kenan, sun rabu har abada, babu aure tsakaninsu, kuma ba da su sake zaman aure ba. Jama'a mun fahimta? Lokacin da Aus ya faɗa wa matarsa wannan kalma na zihari, ya haramta ta makansa, to kaga ai babbar magana ne. Lokacin da ta ji wannan kalma na zihari, sai ta ɗauki hijabinta sai ta sa, kawai sai ta yi gidan manzon Allah alaihi salatu wassalam. Ta je babban gida, ta je ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai take gaya mishi irin abin da ya faru tsakaninta da mijinta, ga kuma matsayi da mijinta ya ɗauka na yi mata zihari. Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin babu wani hukunci da aka saukar a game da wannan al'ada da Larabawa suke tafiya a kanta. Annabi sai ya ce mata, to ai ina ganin magana ya ƙare, ina ganin ai zamanku ya ƙare kenan. Tace ina tsammani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fahimci abin da nake faɗa bane. Tace ya manzon Allah, wannan mutum ya aure ni tun da yarantata, yanzu sai da na tsufa ya mun zihari. Mun haifi ƴaƴa da yawa, waɗannan ƴaƴa idan na kwashe su na tafi da su gidanmu, yunwa zai kashe su, domin ba mu da ƙarfin da za mu iya riƙe su. Idan na bar mishi su a hannunsa, za su tagayyara, za su watsi, domin ba shi da mai kula mishi su. Annabi ya ce, ki yi haƙuri, wannan hukuncin dai ina ganin zama tsakaninki da shi ya ƙare. Sai ta ɗaga hannunta sama ta ce, ya Allah, Allah ka shigo cikin wannan magana. Nana Aisha, matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, take cewa alhamdulillahi alladhi wasi'a sam'uhul aswas, tace dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah wanda jinsa ya riski kowane irin sauti. Al-Imam al-Bukhari ya fidda riwaya, tace alhamdulillahi alladhi wasi'a sautuhu al-aswad, tace dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah wadda jinsa ya riski kowane irin sauti. Tace laqad ja'atil mujadila ila annabi sallallahu alaihi wasallam, tace fa wannan mata da tazo ta suke magana da annabi sallallahu alaihi wasallam, tazo gun annabi sallallahu alaihi wasallam, tukallimuhu, tana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam, ma asma'u ma taqulu, tace ni dai bani jin abin da take faɗa. A wata riwaya tace ina jin wani sashi, bani jin wani sashi, wa ana fi nahiyatil baiti, ina can gefen ɗaki na ina zaune, fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala, sai ga Allah ya aiko malaika Jibril da kadi sami Allahu qaulan lati tujadiluka fi zawjiha. Allah ya ji zancen bayanin matan nan da take tattaunawa da kai akan sha'anin mijinta. Nana Aisha take tsarki ya tabbata ga Allah, ni fa a kofar daki na ake tattaunawa. Tace ba duk abinda matan nan ta faɗa nake ji ba. Tace amma Allah daga sama ta bakwai ya ji abinda matan take faɗa. Tace laqad ja'atil mujadila ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tukallimuhu, tazo tana magana da annabi sallallahu alayhi wa sallam, wa ana fi nahiyatil bayt, tace ni ina gefen daki, ma asma'u ma taqul, ni bani jin me matan nan take fada. Fa anzala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah madaukakin sarki sai saukar da qad sami Allahu qaulan lati tujadiluka fi zawjiha ay turaji'uka fi zawjiha tukhatibuka fi zawjiha. Allah yace hakika Allah ya ji maganan matar nan da take tattaunawa da kai, kayi bayani fi zawjiha ay fi sha'ani zawjiha, a game da sha'anin mijinta. Wa tashtaki ila Allah, tana kai kukanta zuwa ga Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah yace hakika Allah ya ji wannan muhawara da kuke yi. Inna Allah sami'un basir, lalle Allah mai ji ne, Allah mai gani ne. Jama'a mun fahimta? Allah ya ji. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa
wa ma taghibu al-arhamu wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar 'alimu al-ghaibi wa ash-shahadati al-kabiru al-muta'al sawa
bayani game da ilimin sa. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa, Allah yace Allah ya san abinda kowace mace take dauke da shi a cikin ta, ba fa mutum ba kawai, ba fa aljana ba kawai, ko tinkiya ce ko tururuwa ce. Allah yace abinda take dauke da shi na juna biyu, Allah ya san me take dauke da shi, ya sani ko bai sani ba. Wa ma tajidul arhamu, abinda mahaifa zai yi barin shi. Wa ma tazdadu, abinda mahaifa zai habakar da shi ya kai an haife shi. Allah yace duka Allah ya sani. Wa kullu shay'in indahu bi miqdar, komai da komai yana da iyaka da ajali da Allah ya ajiye mishi. Alimul ghaibi wash shahadatil kabirul muta'al, Allah shine masanin abinda yake fake, shine masanin abinda yake bayyane. Al-kabirul muta'al, wanda yake mai girma da daukaka. Allah sai yace sawa'un minkum man asarra al-qawla, Allah yace daidai ne a cikin ku wanda ya sirranta zancensa ya je kunnan dan uwansa yayi magana, yadda babu wanda zai ji sai wanda aka mishi maganan asirrance. Wa man jahara bihi, da wanda ya bayyanar da maganan yayi shi a loudspeaker. Allah ya ce ni fa duka ɗaya ne abun da maganan da ka ja wani gefe ko kai ba wanda ya ji, da wanda ake yi a loudspeaker, shi Allah duka abu ɗaya yake ji a wajensa. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakbin bil-layli wa saribun bin-nahar, haka wanda ya kura ya kuya sai da dare ya tsala ya je ya kulla abinda zai kulla. Allah yace ni abuna ɗaya ne da wanda ya fita bakin titi yayi abun kowa yana ganin shi. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa wa in tajhar bil qawli fa innahu
ya'lamu sirra wa akhfa
wa in tajhar bil qawli, idan ka bayyanar da zancenka zaka yi magana sai ka yi shi kowa ya ji. Fa innahu, shi Allah ya'lamu sirra, ba abinda ka bayyanar ba, a abinda ka sirranta ya sani, wa akhfa abinda aka boye shi mafi boyuwa, abinda ka bar shi a ranka ma Allah ya san shi. Nana Aisha tace sarki ya tabbata ga Allah, tace ga abin ni a kofar daki na ake tattaunawa, tace amma ba duk abinda ake fada nake ji ba, tace amma Allah ya ji, Allah kan aida ma zai ji. To lokacin da matan nan ta koka wannan matsayi da yanayi da ta shiga, ta farfadi maganganu da yawa masu karfi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta nuna shekarunta, ta nuna yawan ƴaƴanta, ta nuna a sanadiyan wannan ziharin ƴaƴanta da su iya galabaita, ta faɗi matsaloli da yawa. To Allah sai ya saukar da solution akan matsalarta da kuma sauran al'umma ila yawmin kiyama. Jama'a mun fahimta? Dama mata yana daga cikin yadda su abinda suka goge a kai shine ita mace sai ta yi abu tukunna take lissafi. Jama'a mun fahimta? In za ta ci kwalan mijinta sai ta ci kwalan, to kun ne ta dawo ta yi lissafi, ya dace ko bai dace ba? Jama'a mun fahimta? Ita mace haka take. In za ta dauki mataki, to fa sai ta gama daukan matakin komai zai tafasa ya kone, to tukunna kuma sai ta dawo, sai ta fada, to kuma sai ta ringa lissafi. Saboda haka in za ta kashe auren ta bata lissafi, ita dai kawai in kai dan halal ne ka sake ta. In an sake ta a ina za ta zauna? Wannan dubi da me ta ba, babanta ya mutu a gidan babbanta za ta zauna? Wannan duk bata lissafi. Idan ta je gidan babbanta da su daidaita da matan babbantan, wannan duk ba ruwanta. A gidan yayanta za ta zauna? Yayanta zai iya daukan dawainiyanta? Wannan duk bai shafe ta ba. In ta fita ta bar ƴaƴanta, wane ne zai mata tarbiyyar ƴaƴanta? Wannan duk bai shafe ta ba, sai an ba ta takaddan, tukunna sai ta je ta zauna ta fara wannan lissafi. Shi yasa su ake bukatar a samu tsayayyu a kansu. Gata wa mace shine a ce ita tana da tsayayye a kanta, to kun ga mijinta ya shigo yayi magana ta amsa, yanzu kuma abu ya ɓaci, ta ɗauki hijabinta ta je neman fatawa. Jama'a mun fahimta? Mata ku ji tsoron Allah, ku dinga gudanar da al'amuranku ta fiskar da za ta amfane ku. Wanda yake da ilimin addini ko yake sauraron karantaswa na addini, ai ya kamata a ce yana da tsari, haka ne ko? Nadama ko a rayuwar duniya ne muni take da shi? Nadama ko a duniya ne muni take da shi? To galibi abinda yake haifar wa mata manya-manyan matsaloli shine cutar da mazajensu da suke, wallahi cutar da mazajensu da suke. Wata mata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da ita, ya tambaye ta game da mijinta, ta yi mishi bayani, sai ya ce mata, to ki lura ki kiyaye shi mijinkin nan, fa innahu jannatuki wa naruki, mijinkin nan shine wutanki shine aljannarki. Duk yadda mata ta kai ta kawo, ba za ta samu rahamar Allah ba ranar alkiyama har sai ta yi biyayya wa mijin aurenta. Jama'a muna fahimta? Matukar dai biyayyan ba akan saba ma Allah bane, dole sai ta yi biyayya. Miji shine mafi daraja da kima a wajen kiyamace, sama da kowa a bayan ƙasa. Ka san wata duk duniya babu wadda ta rena kamar mijin aurenta. Wata duk duniya ba wadda ta rena kamar mijin aurenta. Shine karamin danganta, duk wata bakar magana za ta gaya mishi, duk wani abun da zai cutar da ita zai cutar da shi, bai dame ta ba za ta gaya mishi. Za ta ce wa mijinta ɗan iska, za ta ce wa mijinta munafiki, za ta ce wa mijinta azzalimi, za ta iya zagin mijinta kowane irin zagi. To kaga ai irin wannan matan idan ba ta tuba ba, ai ta yi asara. Idan ba ta tuba ba, ta yi asara. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi, law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, annabi yace inda zan kasance zan umurci wani yayi sujuda ma wani, ma'ana inda zan umurci wani ya bauta ma wani, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, annabi yace da na umurci mace ta yi sujuda wa mijinta, ma'ana inda zan ba da izini wani ya bauta ma wani, to mace ba wa mala'iku za ta bauta wa ba, ba wa manzanni za ta bauta wa ba, ba wa annabawa za ta bauta wa ba. Annabi yace inda zan ba da izini ma wani ya bauta ma wani, annabi yace to mace bautan mijinta ita za ta yi. Jama'a mun fahimta? Min izni haqqihi alaiha, saboda girman haƙƙin miji da yake kanta. To amma wata dukkan waɗannan ababa bai dame ta ba, idan ta tashi cin mutuncin mijinta kawai za ta ci mutuncin mijinta. Wannan yana daga cikin abubuwa dewa da ya hana mata su ji daɗin rayuwa ko kuma su samu sauki a cikin rayuwarsu, saboda wanda ya fi girman haƙƙi a kansu shi suka fi cutarwa a rayuwarsu. Wani hadisi na Abdullahi ibn Abbas, al-Imam al-Bukhari ya fi da hadisi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana bayani game da Isra'i da Mi'raji da yi. Annabi yace uritun nara an nuna mini wuta, an nuna mini aljanna. Uritun nar, annabi yace an nuna mini wuta, falam ara kal yawmi manzaran qattu afza. Annabi yace tunda nake ban taba ganin wani abun firgita ba, annabi yace irin ganin wuta da nayi, wani abu mai tashin hankali wanda yake dauke da firgitarwa. Annabi yace ni ban taba ganin kamar wuta ba. Allah ya tsare mu daga wuta. Wa ra'aytu aksar ahliha nisa, annabi yace sai naga mafi yawan ƴan wuta, majority na ƴan wuta mata ne. Jama'a, idan mace tana da natsuwa da sanin ya kamata makanta, wannan hadisi ba abin fargaba bane a wajenta. Wa ra'aytu aksar ahliha an-nisa, annabi yace sai naga mafi yawan ƴan wuta, annabi yace mata ne. Qalu bima ya rasulullah, sahabbai suka ce saboda ne manzon Allah, me ya tara mata a wuta, me ya kai mafi yawan ƴan wuta suka zama mata ne? Qala, sai yace bi kufrihinna, saboda kafircewarsu. Kila sai aka ce ya rasulullah, ya manzon Allah, ay yakfurna billah, suna kafirce ma Allah ne? Qala, yace yakfurna al-ashir, ba kafirce ma Allah bane, cutar da mazajensu shi ya tara su a wutan jahannama. Jama'a muna ji? Yakfurna al-ashir, al-ashir bi ma'ana az-zawj. Allah yace cutar da mazajensu. Wata zata cutar da mijinta da harshenta, zata cutar da mijinta da aikinta, abinda bayi so shi zata yi. Zai fito ya gaya mata, ya ce mata abu kaza yana cutar da ni, bani so. To duk randa take so ta bata mishi rai, wannan abin zata yi. Ayakfurna billah, aka tambayi annabi suna kafirce ma Allah ne? Kale, yace yakfurna al-ashir, butulce wa mazaje da cutar da mazajensu. In uwa mun fahimci hadisin da kyau, kaga wannan hadisin ya nuna mana ba ridda ya kai mata suka yi yawa a wuta ba, bakin sallah ya tara mata a wuta ba, bakin azumi ya tara mata a wuta ba, bakin karatun al-Qur'ani ya tara mata a wuta ba. Annabi yace abinda ya tara mata a wuta, cutar da mazajensu. Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan, annabi yace kuma suna butulci mai kyautatawa. Jama'a mun fahimta? Wata fa abinci ne mijin zai kawo gidansa, abincin ya kawo ne ta sarrafa da ita da ƴaƴanta, abinda za su ci na abincin ya fi abinda shi zai ci, amma za ta saci abincin ta je ta sayar ta yi wani bukatan ta da shi. Wannan butula ce ko ba butula ba ce? Butula ce. Zai fita ya wuni yana neman abinci, ya kawo abincin don su samu rufin asiri a gidan, ta saci abincin ta sayar. Wannan ta yi butulci mai kyautatawa ko ba ta yi ba? Kai, akwai fa matar da za ka samu ba fa sai da abinci ba, ita ce ba ta da lafiya, ita ce ba ta da lafiya, mijin zai ɗauki kuɗi ya bata ta je asibiti a duba ta, ta sayi magani a kuɗin sayen maganin jinyantan, kuma ta cuce shi. Yana faruwa ko bai faruwa? Jama'a mun fahimta? Ba fa za ta sayo mishi magani bane sha, ba fa za ta sayo wa mahaifiyarsa bane, ba fa za ta sayo wa mahaifinsa bane, ba fa za ta sayo wa waninsa bane, ita ce ba ta da lafiyar, ita ce za ta sha maganin amma shi zai baka kudin maganin, amma ta cuce shi a kudin maganin. Jama'a mun fahimta? Annabi ya ce wa yakfurna al-insan, suna butulci mai kyautatawa. Law ahsanta ila ihdahunna dahr, annabi ya ce inda zaka kyautata wa dayansu iya zamani, kai aikinka a duniya kyautata wa matarka, summa ra'at minka shay'an, annabi ya ce duk ran da kaga wani abu, duk kankantan abin da bai mata ba, qalat, ce maka zata yi, ma ra'aytu minka khairan qattu, zata ce ita bata taba ganin alkhairi a zama da kai ba, me ma amfanin da zama da kai, suna fada ko ba su fada? Haka ne, law ahsanta ila ihdahunna dahr, annabi ya ce inda zaka kare ai shekarunka a rayuwa, kai duk zamanin da Allah ya baka aikinka kyautata wa matarka, summa ra'at minka shay'an, sai ta ga wani abu da ba ta so, kana ce maka za ta yi, ma ra'aytu minka khairan qattu, ni ban ga amfanin zama da kai ba da dai, haka za ta ga. Mata ku ji tsoron Allah. Wata kuma cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, summa ra'at minka shay'an, idan ta ga wani abu ka mata wani abu da bai mata dadi ba, wata zaka samu laifinka shine zaka yi aure, haka ne, wata laifin da zaka mata ka zama dan mutakalidi na fiha abada, shine eh haka ne, shine in zaka yi aure, to in zaka yi aure ka zama munafiki, kai baki a ido na komai ba abin da ba za ta faɗa, eh abokin da ta ganka da shi ma kuna yawo shi ma munafiki ne, shi ma wanda ta ganka da shi ma munafiki kine, laifinka shine zaka yi aure. Kuma yana daga cikin abin da mata suka jahilta, ba tsananku yasa ake ƙara aure ba, ba kinku yake sa a ƙara aure ba, ba gajiya da zama da kuke sa a ƙara aure ba, yanayi ke sa a ƙara, yanayin da mai gida ya samu kansa, yanayin da rayuwa take gudana, yanayi ke sa a ƙara aure, ba ya gaji da zama da ke ne zai sa ya ƙara aure ba. Kuma don Allah, idan ba a ƙara aure, matan nan duka da su shiga? Ba da su shiga ba. Yanayi ke kawo a ƙara aure, ba ya tsane ki ba ne, ba yi son ganin ki ba ne, yanayi ke kawo a ƙara aure. Ku ji tsoron Allah, ku daina cutar da mazajen, ku ji tsoron Allah, ku daina cutar da mazajen. To sai ta yi duk abin da ta yi kuma, shi kenan kuma sai nadama sai ya biyo baya. Cewa mijin za ta yi ya sake ta in shi ɗan halal ne, sai ta zo ta yi zawarcin shekara uku, sai an zo ana tafsiri ta aiko tambaya, ita shekaran ta uku ba ta samu ba, a tsaya ta addu'a Allah ya ba ta miji na gari. Allah ya ba ta miji na gari. Jama'a mun fahimta? To kun ga wannan baiwar Allah, ita da kanta ta taso ta zo ta samu Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ta kuma koka mishi abinda ya faru tsakaninta da mijinta na zihari da ya mata, ta nemi mafita, Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya bada mafita din. Jama'a mun fahimta ko? To kaga duk abinda mutum zai yi a rayuwa ya kauce mai yin abinda zai zo yayi dan da na sani. Jama'a mun fahimta? Allah ya ce kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, Allah ya ji zancen matan nan da take tattaunawa da kai, ka fada ta fada, kai bayani ta yi bayani, fi zawjiha game da sha'anin mijinta, wa tashtaki ila Allah, tana kai kukanta zuwa ga Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma, hakika Allah ya ji muhawara da kuke da wannan mata, inna Allaha sami'un basir, lalle Allah mai ji ne, Allah mai gani ne. To sai Allah ya ce
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا
Allah madaukakin sarki yace allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim wadanda suke zihari wa matansu daga cikin ku suke haramta makansu matansu ta hanyar irin wadannan lafuzza da muka ambata Allah yace abu na farko ma hunna ummahatihim Allah yace matansu ai ba uwayensu bane kun ji dokan farko idan kace idan na sake zama da ke kamar na zauna da uwata in na sake kwanciya da ke kamar na kwanta da uwata Allah ya ce ai ba uwar ka bace kun ga an soke wani bangare na wannan jahiliyar domin a jahiliya su matsayin kenan duk abin da zai sake alaka sai a ga wannan ai in ya koma kuma ai ya kwanta da uwarsa yana a zaman aure da uwarsa Allah ya ce to ba uwarsa bace can ma a cikin suratul ahzab yace ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi
wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyakum abna'akum dhalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulu
Allah yace ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi Allah yace da dai Allah bai taba sa mu wani zuciya biyu ba wani ne a cikin garin Makka suna mishi kallon mutum ne zakakuri mai basira mai kaifin hadda har suna kiransa zulqalbayn wai mai zuciya biyu wai shi kwakwalwarsa biyu ce wannan tana hadda wannan tana hadda wannan tana aiki wannan tana aiki suka ce kuma kowace zuciya daya kaifinta yafi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da Allah ya tashi gwada su sai aka fita wani yaki aka je aka yi turnuku sai aka koro zulqalbayn da gudu ba takalma ya shigo garin Makka da mugun gudu mutane su ganin suka ce wane yaya yace bari kawai ina takalmanka bai gansu ba suka ce ƙarya ne zuciyanka ba bi bane da ka fahimta takalminka yake to Allah sai ya martani yace ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi da dai Allah bai taba samu wani zuciya biyu a kirjinsa ba a ce shi zuciyarsa biyu yana iya kiyaye ababa da dukkan zuciyar Allah yace bai sanya ma wani haka ba wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum sannan Allah bai sanya matanku na aure da kuke musu zihari su zam uwayenku ba kenan don mutum ya ambaci matarsa da sunan uwarsa ta hanyar zihari Allah ya ce ai ba uwarsa bace ko Allah ya ce allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim wadanda suke zihari daga cikin ku wa matansu ma hunna ummahatihim Allah ya ce matan ba uwayensu bane in ummahatuhum illa allahi waladunhum Allah ya ce iyakar uwayensu sune wadanda suka haife su jama'a mun ji uwarka ita ce wacce ta haife ka yar mama sunanta akwai sunanta kanwar mama akwai sunanta amma uwa wacce ta haife ka ita ce uwa to matar ka ta haife ka ne Allah ya ce ba uwarka bace in ummahatuhum illa allahi waladunhum Allah ya ce iyakan uwayensu sune wadanda suka haife su wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli Allah yace su dai kawai suna fadin mummunar magana cewa matarka uwarka ce Allah yace wannan maganan banza ne magana ce a bar kyama magana ce mai muni inji Allah jama'a mun fahimta wa innahum la yaquluna munkaran min alqawl Allah yace lallai su din nan suna fadin mummunar magana daga cikin zantuttukan su na haramta matan su ta hanyar siffanta su da uwayensu a matsayin haramta su wazuran Allah yace kuma ƙarya ne magana ce ta ƙarya mummunar magana ce Allah yace kuma zurce ƙarya ce ba uwarka bace ba uwarka bace kai ma lokacin da kake faɗa ai ka san ba uwarka bace wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura Allah yace su dai suna fadan munanan maganganu ne, Allah yace kuma suna fadin ƙarya ne, cewa idan ka sake kwanciya da ita kaman ka kwanta da uwarka, Allah yace ƙarya ne ba uwarka bane. Wa inna Allaha la'afuwun ghafur, lalle Allah mai yawan afuwa ne, Allah mai yawan gafara ne. Jama'a mun fahimta, kun ga dai an dauko hanyar gangaren soke wannan doka. To sai Allah yace
wallahina yuwahiruna min nisa'ihim ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
Allah sai yace wallazina yuzahiruna min nisa'ihim, wadanda suke zihari wa matansu su haramta wa kansu matansu, thumma yauduna lima qalu, sannan sai su dawo da baya akan abin da suka faɗa. Yanzu kuma yana so a ci gaba da zama ko? Allah ya ce to akwai punishment tukunna. Jama'a mun fahimta, idan mutum ya gagara fahimtar mata da yadda zai zauna da mata, wallahi malam ba hawan jini ba, hawan kwakwalwa ma sai kai. Domin za ka zo ka yi ka tobara kuma kana son ta. Haka mutanenmu suke yi, mutanenmu sukan yi shika ɗaya, shika biyu, har su yi shika uku, wallahi ba wai soyayya ne babu a tsakaninsu ba, iya zaman ne kawai ba su iya ba. Karshe sai sun kare kwanan auren kwata-kwata, kuma tana cike da son sa, yana cike da son ta. To in ba masu tsoron Allah bane, sai kuma a koma a fara fasadi. Jama'a mun fahimta, to duk wanda ka samu bashi da ilimin zama da mata, bashi da ilimin zama da mace, wallahi ba zai taba jin dadi a rayuwarsa. To yanzu dai gashi ai sun yi zihari ko? To kuma yanzu Allah yake kuma sun dawo suna so a gyaro ta. To inda ba hanyar a gyaro ta, da ba an shiga matsala ba kenan. Babu kyau. Daukan hukunci musamman abin da ya shafi shika kawai a karon farko na bacin rai yana haifar da matsala. Akwai wanda ni nayi shari'a.
Now
gidansu irin family house din nan ne, babban gida ne. To duk lokacin da ya shigo gida sai ya samu matarsa a cikin gidatan family house ɗinsu, sai ya yi ta kwale kira, wani lokaci sai ya tura yaro a je a kira ta. Wannan abun sai yana gullinsa, rannan sai ya ce mata wallahi idan kika sake shiga cikin gida ba izini na, aurenki ya mutu. Yana rufe baki sai ta falla da gudu ya tafi gida. Yana rufe baki da gudu sai ta yi cikin gidan. To da yake ai gidansu ne ko? Sai ya bi ta, ya je ya same ta, ta shiga ɗakin matar yayansa, ya shiga ya kama ta, ya tsintsinka mata mari, ya ce na me da ke. Yaya wane? Yace mun yi fada ne, mun yi shika, mun koma. Jama'a mun fahimta? To idan namiji, in namiji bai san yadda mata suke da matsalolinsu ba, mace ta dinga sa maka ciwon kai. Amma idan ka fahimci mata da yadda ake zama da mata a bisa hasken Alƙur'ani da Sunna, wallahi duk matsalar mace zai zo maka da sauki. Wannan zai baka dama. Idan zaman zai yiwu, za ku zauna a cikin nishadi. Idan zaman ba zai yiwu ba, kuma za ku rabu a cikin mutunci, ba sai kun tada ƙura ba. ‘Yan uwana, kuna fahimta? Ɗaya daga cikin matsalar da maza da yawa suke samu, yake sa mata suke ba su ciwon kai, shine su a tunaninsu mata su ma su zama kamansu, hankalinsu ya zama ɗaya. Ka fahimci maganar? To daga lokacin da ka samu wannan tunanin, sunanka ka samu matsala da mata. Ka san wani za ka samu shekaransa 40 shekaransa 45 wani shekaransa 50 wani shekaransa 35 sai ya je ya auro yarinya yar shekara 18 sai ya dawo ya ce yadda yake haka da su yi rayuwa irin hankalin sa irin ya kamatan sa haka da su rayu zaman aure zai yi ba zai yi ba wallahi malam in dai mace ce kuma kana so ka ji dadin zama da ita ayi soyayya a wataya wallahi sai ka dawo da shekarunka irin shekarunta in dai kana so ka more zama da mace to ka dawo ka manta in an zo jagoranci sai ka zama yalla koi in an dawo soyayya sai ka zama kamanta to da ka samu saukin zama da ita kuma idan zaka kalli wannan abin da muke faɗa da fiska na adalci ita yanzu da ka aure ta shekaran ta 18 ko shekara 20 kai ka juya shekarun a kanka lokacin da kai kake shekara 18 ko shekara 20 wallahi wani ma ko sallah a lokacin baya yi haka ne ko baka ba a lokacin kai da kake da shekaruntan zaka samu a gida kai a lokacin wata ilma kuna secondary a can kuna ta satan masaran mutane haka ne ko baka haka ne to matsalan da ake samu kenan sai mutun yace mace ce ba mace ce wai sai yace sai ta dawo kaman sa tunanin sa da gwagwarmayar sa da abin da ya sani a rayuwa wai sai yace tunanin ta ya dawo level din sa duk lokacin da bata dawo haka ba to matsala ne to wannan kowace irin mace ya aura ba zai samu saukin rayuwa ba idan kuma ya samu wacce take da hakuri da juriya to sai ya ta cutar da ita amma dai ita ba za ta ji dadin zamantakewa ba jama'a mun fahimta hadisi ne ingantacce al-Imam al-Bukhari ya fidda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa istausu bin nisa'i khairan Allah yace annabi yace ku zauna da mata a cikin alkhair annabi yace ku kyautata zamantakewanku da mata jama'a muna ji istausu bin nisa'i khairan annabi yace ku zauna da mata ku ja hankalin junanku wajen kyautata zamantakewa a cikin alkhairi da mata annabi sai yace fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in annabi yace domin mace an halicce ta ne da kashin hakarkari sai yace wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'lahu mafi tankwasa daga cikin kasusuwan hakarkari annabi yace na sama saman to wanda yafi tankwashewan annabi yace da shi aka halicce ta jama'a mun fahimta labari kawai annabi ke bamu ko kuma yana so ya in kayar da mu cewa suna da matsala yana so ya nuna mana cewa suna da matsala jama'a mun fahimta ai ba kadi yake mana ba yana so ya karanta mana ne cewa fa su mata suna da tankwasa suna da matsala saboda haka ka shirya yayi zaka zauna da ita jama'a kuna fahimta wa inna a'waja shay'in fi dhilai a'lamu fa in zahabta tuqimuhu kasartahu annabi yace idan kana ce sai ka mike wannan kashin sambal annabi yace sai dai ka karya shi ina jama'a mun ji kenan dai ina shi bayi mikewa to wanda yake da irin wannan karatun kaga ai zai shirya mai yadda zai zauna da mace jama'a mun fahimta a wata riwaya da al-Imam Muslim ya fidda riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mar'ata khuliqat min dhila'in annabi yace ita mace an halicce ta ne daga kashin hakarkari sai yace lan tastaqima laka ala tariqatin annabi yace ba za ta taba mike maka seti akan hanya ba jama'a mun ji ina dai yanzu ana karantar da mu ne mu gane cewa dai suna da matsala ko saboda mu san irin rikon da zamu yi musu jama'a muna fahimta annabi yace lan tastaqima laka ala tariqatin ba za ta taba mike maka akan hanya wai yadda kake so ku tafi a haka annabi yace ba zai yi ba sai kuma yace maka fa in istamta'ta biha istamta'ta biha annabi yace in da ka hakura da haka ku yi soyayya ku ji dadi a haka annabi yace ka hakura da haka sai ya sake cewa wa biha iwat tana fada tankwasa wa biha iwat in kaga dama ka ce tana da matsala annabi yace in da a zauna a haka a zauna in ba da a zauna ba annabi yace ka sani dai tana da matsala jama'a mun fahimta ai duk wannan addinin mu ya karantar da mu ne cewa kai ba daya kake da mace ba jama'a mun fahimta a wani hadisi yake cewa yake ce musu nafisatu aqlin wa din masu tawayan hankali masu tawayan addini to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su da tawayar hankali ashe kai ana gaya maka cewa ka shirya yaya zaka zauna da ita ne jama'a mun fahimta ko ban fahimta to idan mutun ya jahilci haka to mace sai ta bashi wahala kuma ba ta son shi ba tana son shi baba ta son shi ba tana son shi to abubuwa biyu ne sai a kalli janibin karkata na dabi'arta na mace sai a bata uzuri jama'a mun fahimta bangaren da aka fahimci shegantaka ne da rashin kunya sai a mata wa'azi sai a dauki matakan da shari'a ya dace don gyaran abun jama'a mun fahimta idan kuma wannan karkata ne irin na dabi'arta na mace to nan kuma sai a bata uzuri a ci gaba da kokarin tare wannan abun yadda ba zai habaka kuma ya wuce gona da iri ba ɗan uwa muna fahimta haka ake zama da mata ka san wani idan ya shigo ya ga abin da bai so idan ya dauko ashar ya dinga feshi har yaran su sai ya feshi haka ne ko to duka wannan ba daidai bane yana daga cikin matsalar da muka samu babba a wajen zamantakewa rashin kiyaye hakkokin ma'aurata da kuma kyautata zamantakewar yadda kowa zai ji dadi su abin da suke bukata kansu bukatanta burinta abin da take so kawai ayi mata ayi mata to idan ta zo ta samu da irin wannan shi ma wanda abin da yake so ayi mishi kawai ayi mishi to sai a samu iltika ustaki ne jama'a mun fahimta ko ka san yanzu haka ake neman aure idan mutum zai nemi aure sai yana so a nema mishi ustaziya mai tarbiya mai kaza mai kaza mai kaza to ita ma tana Allah ya bata nagari to sai ku zo ku hadu kai kana neman banza ita tana neman banza domin galibin yan matan da kuke gani kowa so take inda za ta huta to shikenan kai ma sai ka samu kana neman inda za ka huta to kaga ai ba hutu mace tana so ta huta miji na so ya huta kaga ai ba mai ma wani dawainiya haka ne mana idan wani yazo yana neman matar da zai aura in yana gaya maka sai ka dauka mafarki yake ai na taba gaya muku wani yazo ya same ni yace mu malam ina da bukatar aure ina da bukatar aure a cikin dalibanku idan an samu idan an samu fara kyakkyawa doguwa alarammiya kuma ta yi boko ko da sakandare takan ɗan iya magana da larabci da turanci kuma ta samu tarbiyya kuma iyayenta dottawa ne na ce to kai yanzu don Allah ne in na samu wannan sai in kira ka ni yanzu in na samu wannan sai in kira ka to kaga wannan ai in ka ce mafarki yake yi ai duk daya to yadda ya tsara duk abin da ya tsara nan to ita ma tana tantana tsaro irin nata to abin da ya kamata shine mu yi kokari mu tsaya akan tarbiyya na addini mata a ji tsoron Allah a tsaya bisa karanta suwan addini hakkokin mazajenku ku ba da shi zai zama sanadiyar samun rahamar ku a ranar alkiyama maza a ji tsoron Allah a ba wa mata hakkinsu yana daga cikin mafi girman hakki da za a tambayi mutum akan sa ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce war rajulu ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kowani magidanci mai kiwo ne akan iyalan da suke karkashinsa a cikin gidansa kuma shi abin tambaya ne game da wannan kiwo a ranar alkiyama Allah ya samu dace Allah ya ce walladina yuzahiruna min nisa'ihim waɗanda suke zihari wa matansu thumma ya'uduna lima qalu sannan su sake dawowa ga abin da suka faɗa ya haramta matar wa kansa to bayan ya huce yanzu kuma sai ya ji yana da bukatan ya ci gaba da zama da ita Allah yace fa tahriru raqaba Allah yace to sai ya enta bawa jama'a mun fahimta sai ani bawa babba ne yaro ne mace ce namiji ne dole ne kafin ya sake kusantar wannan matan Allah yake sai ya enta bawa wadansu malamai ma suka kayyade suka ce kuma bawan sharadi ya zama musulmi ne jama'a mun fahimta fatahriru raqaba Allah yake to sai ya enta buya sai ya enta wuya ma'ana ya enta bawa min qabli an yatamassa Allah yake kafin su kusanci junan su kafin a ci gaba da zamantakewa na auratayya zalikum tu'azuna bihi Allah yake wannan shine abinda ake muku wa'azi da shi ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wallahu bima ta'maluna kabir lalle Allah masani ne game da abinda kuke aikatawa sai Allah yake
faman lam yadin qasiyam shahrayn mutatabi'ain min qabl an yatamassa faman lam yastati' fa'tam 60 miskina dhalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah wa lilkafirina 'adhabun aleem
Allah sai yace faman lam yajid to wanda bai samu wuya da zai enta ba ma'ana wanda bai samu bawa da zai enta ba watakil babu bayin watakil bawan yayi tsadan da ba zai iya saya ya enta ba Allah yake fa siyamu shahrayni mutatabi'ain Allah yake to sai ya sabi azumin wata biyu jere babu hutu kage ai ya fadi mai tsada haka ne fade a cikin aure matsala ne wallahi dan sakeki wallahi in kin kara wallahi dan sakeki duk wannan ba mafita bane ita mace ba a gyara ta da bude ido jama'a mun fahimta in dai mace wa'azi bai mata ba share ta ayi watsi da ita bai mata ba a mata hukunci bai mata ba kar ka dauka akwai abin ita mace ma idan ta gane kai irin mai saurin hawan ne to yadda ka san diyari take da shi na gano abin da yake bata maka rai idan ka zo ka ce dan me na ce ki dawo karfe 2 sai karfe 3 ka gama bala'i to tayi kifin kenan duk randa za ta kunsa ma bakin ciki sai kusan karfe 6 sai ta dawo to ba shi kenan ba in ka kore ta ma da kai biko jama'a mun fahimta to idan kana so kai maganin mace in dai wani abu ka fahimci da gangan take yi ka ce ta dawo biyu sai ta dawo uku to ka share ta
na'am
domin ta gama shiryo za ku zo ku yi bacin zuciya sai ka bar abin ya wuce za ta ce to me yake faruwa to kaga ai ka bata ruwa sai haka ne sai tsammanin za ka zo ka yi fada ko wani abu makamancin sa sai ka share ta da daddare sai ta fara bacci sai ka tashi da ka ce mata wacce kiji tsoron Allah ba ni da sha'awan in dinga yin abin da zai dinga bata ni kire ba na hana ki zuwa ki kai wannan lokacin bane don bani su ki je ki gaida iyayenki ko ƴan uwanki amma mu musulmai ne muna da addini kuma muna da tsari bai kamata ke matar aure ki dinga kai lokaci kaza a lokaci kaza ko lokaci kaza a anguwa ba gidan da zaki jannan ai ba sai ka mata bayani in ta ce maka to kai hakuri in Allah ya yarda bazan kara ba sai ka nemi ko 200 sai ka bata zaka gyara amma in ka zo ka hauta da fada kawai haka to sai ta sake touching din ka nan gaba jama'a mun fahimta zaka yi zuciya ne zaka yi zuciya ne da mace Allah ya sa mu dace Allah ya ce faman lam yajid wanda bai samu e bawa da zai enta ba fasiyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa to sai yayi azumin wata biyu jere Allah yace kafin su kusanci junan su faman lam yastati Allah yace wanda bai samu iko ba ba zai iya azumi ba wata ilshi ba lafiyayye bane ba Allah yace fa it'am 60 miskina to sai ya ciyar da miskinai 60 miskinai 60 ka gwada 60 din yanzu ka gani jama'a mun fahimta to amma kun ga ai matakan da Allah ya bayar abinda yake bukata a fara shine yan tabawa ko sai yace faman lam yajid wanda bai samu ba to ran kenan sai ya zan na farkon bai samu ba tukunna aje na biyu ko sai ya saki cewa faman lam yajid wanda bai samu ba ba wai haka kawai zaka zo ka canki wanda kake su ba wanda ya fara nuna maka shi zaka yi idan bai samu ba sai ka je na biyu idan bai samu ba sai ka je na uku jama'a mun ji ko ai cewa yake faman lam yajid wanda bai samu ikon yin wanda aka dora shi ba to sai ya koma mataki na biyu in kuma muna fahimta Allah ya ce faman lam yajid faman lam yastati wanda bai samu iko ba fa itamu 60 miskina to sai ya ciyar da miskinai guda 60 zalika li tu'minu billahi wa rasulihi Allah ya ce mun shar'anta muku wadannan hukunce hukunce ne don ku zan kun yi imani da Allah da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin bin dokokin Allah ai shike tabbatar da imanin bawa haka ne ko
na'am
Allah yayi doka ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka hukuncin Allah kabi wannan ai shine imani ko Allah ya ce to waɗannan dokoki mun shimfida su ne domin ku kiyaye su hakan ya tabbatar da imani a cikin zukatanku li tu'minu billahi wa rasulihi don ku yi imani da Allah da manzonsa ashe kenan bin dokokin Allah bin shari'ar Allah Allah ya ce shi yakan zama tabbatuwar imani a zukatan bayi jama'a mun fahimta shi kuma yin zihari ai mun ji abin da Allah ya faɗa abu na farko yace ma hunna ummahati su dai matan ba iyayen su bane wanda yace matansa kaman uwarsa Allah yace ba uwarsa bane Allah sai yace wa innakum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura Allah yace wannan maganar da ake faɗa na zihari din Allah yace munkaran min alqawli mummunar magana ce wa zura ƙarya ne kenan kun ga ai Allah bai so a yi ta ko saboda ni saboda Allah ya ambace ta mummunar magana Allah ya ambace ta ƙarya ce ka faɗi abinda ba daidai bane abinda Allah bai so abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai so jama'a mun fahimta Allah yace zalika li tu'minu billahi wa rasulihi Allah ya shar'anta muku waɗannan hukunce hukunce ne yayi muku wa'azi ne li tu'minu billahi wa rasulihi don ku yi imani da Allah da manzonsa wa tilka hududullah Allah ya ce waɗannan kuma dokoki ne na Allah jama'a mun fahimta dokoki ne na Allah cewa dokoki ne na Allah ba ana kiran mu da mu kiyaye su ba ana kiran mu da mu kiyaye su don Allah ɗan uwa mu dinga kiyaye tsari na addini a cikin rayuwar shi zai ba mu sauki a cikin rayuwa shi zai ba mu sauki a cikin rayuwa Allah ya ce wa tilka hududullah waɗannan dokoki ne na Allah Allah ne ya gindaye waɗannan dokoki a kore maganan zihari a tsakanin al'umma a kore haramta mata wa kai idan hakan ya afku to ga kuma dokokin Allah da sai an bi su kafin a zo a cigaba da zamantakewan auratayya jama'a mun fahimta walil kafirina azabun alim Allah yace naga kafirai azaba mai tsanani naga kafirai azaba mai radadi a ranar alkiyama ma'ana wanda ya kafirce ma Allah ya juya baya ma Allah ya juya baya ma dokokin Allah to akwai azaba mai radadi akan sa ranar alkiyama Allah ya sa mu dace bayan Allah sai mu kwana anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora daga inda muka tsaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin